sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyoyin ƴan raji na ƙasar Iran sun faɗa a kafafen sadarwa na zamani cewa dubban mutane ne suka shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a titunan biranen lardunan Sistan da Balochistan da ke kudancin ƙasar Iran a jiya Juma'a da ma babban birnin lardin Zahidan. Wani hoton bidiyo da aka kafe akan Twitter da kafar zamani ya nuna gagarumin taron masu tattaki akan titunan Zahidan. Sashen Fasha na muryar Amurka ya rawaito cewa dubban masu tattaki a jiya Juma'a sun yi tawakin sukar gwamnati. Akan shafinta na yanar gizo da Twitter, kungiyar People's Mujahideen ta ƙasar Iran ta kafe wani bidiyo kane ta rawaito cewa a jiya Juma'a an kuma gudanar da zanga-zanga a birnin Galikesh a lardin Golestan da ke arewa. Haka zalika aka gudanar da tattaki a sanadar babban birnin lardin Kurdistan. A jiya Juma'a kuma cibiyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Iran da ke zaune a birnin New York ta ce sojojin jamhuriyar musuluncin sun kama likitoci da ma'aikatan lafiya da dama suna tsare su suna azabtar da su kuma suna kashe su saboda suna jinyar masu zanga-zangar da suka samu rauni. A jiya Juma'a ƙasar China ta yi watsi da ƙudurin majalisar wakilan Amurka na yin Allah wadai da Beijing akan wani balan-balan leƙin asiri da ake zargi na China ne da aka harbo shi a saman ruwan Amurka a matsayin katsalandan siyasa ne kawai da kuma son burgewa. China ta bayyana ƙarara rashin amincewarta da kuma adawarta ga wannan matakin, inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Mao Ning a jawabin wani. Wannan kudirin da ya samu amincewar bai daya a ranar Alhamis ya yitar da yunkurin keta hantsiyaucin Amurka da kuma yunkurin yaudaran kasashen duniya ta hanyar shirya ƙarya game da gangaminta na tattara bayanan sirri. Yan Republika sun cece gwamnatin Biden da rashin harbo balan-balan a cikin gaggawa, amma duk da haka baki daya 'yan majalisar sun kada ƙuri'an amincewa. Sai dai China ta hakikance cewa balan-balan ne na farin hula mai binciken yanayi da aka fasa shi, amma dai bata nuna wadda ke mallakarsa ba ko kuma ta yi ƙarin bayani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta sanar a jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je ƙasar Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban Poland Andrzej Duda da kuma ƙawayen Amurka a gabashin Turai. Ziyarar da ke zuwa lokaci kalilan kafin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu tana bayyana ƙarara cewa Amurka na tare da Ukraine a duk lokaci, inji John Kirby, kakakin fadar White House a kan sha'anin tsaron ƙasa. Sanarwar na zuwa ne bayan mummunan hare-hare da Rasha ta kai da safiyar jiya Juma'a a ƙasar Ukraine. Munanan barin wutar na auna fararen hula da mazaunin fararen hula, kada ya haddasa sabon katsewar wutar lantarki. A cewar wakilin muryar Amurka Anna Shenikova, wanda a halin yanzu take a can birnin Kyiv, ministan makamashi Heman Halushnikov ya tabbatar da an kai hare-hare a kan na'urar samar da wutar lantarki da manyan injunan kai wuta a yankuna shida na ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira munanan hare-hare na Rasha da ƙalubale ga kungiyar tsaron NATO da kuma tsaron bai daya. Wannan ta'addanci ne da za a iya dakatarwa kuma dole ne a dakatar da shi, a wani jawabinsa na faifan bidiyo. Yiwuwar kubutar da raguwar mutane da suka makale a cikin buraguzai a Turkiya da Siriya biyu bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.8 da wata girgizar mai maki 7.5 na cintura, amma a jiya Juma'a an ceto mutane da dama daga lardin Hataya na kudancin Turkiya da ya lalace, ciki har da wata mace da 'yarta mai watanni 6 da haihuwa. Jama'ai sun ce adadin mutane da suka mutu daga waɗannan munanan girgizar ƙasa da suka afka wa yankin kan iyakokin Turkiya da Siriya ya haura 22,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne don duba halin da ake ciki dangane da rikicin Boko Haram da yake ci yake cinyewa. To madalla, a yau mun zanta ne da daya daga cikin manyan komandojin da suka kafa kungiyar civilian JPF, wacce ke marawa jami'an tsaro domin shawo kan aika-aika irin na 'yan Boko Haram a wannan yanki. Mun samu tattaunawa da Abba Aji Kalli, wanda ake kira Elda, wanda muka taba batutuwa daban-daban dangane da wannan rikici, ciki har da batun yiwuwar dauko sojojin haya domin marawa Dakarun Najeriya don gaggauta kawo wannan rikici da ya dauki shekara da shekaru ana gwabzawa, da kuma irin rawar da Dakarun ruwan Najeriya ke takawa musamman a yankin tafkin Chadi domin hana 'yan Boko Haram din sakat ta cikin ruwa. Amma da farko, Abba Aji Kalli wato Elda ya tabo yadda aka yi suka kafa kungiyar civilian JTF.
Mu muka fara ta kuma na kai daga commander na unit sector 5 har na kai matsayin set coordinator na civilian JTF.
Idan muka duba wannan tarzoma da ya faru a yankin Arewa maso gabas, wanda baya ya mamaye lecture gaba daya, ya girman wani matsala ke?
Eto, ka san manyan mu sun fada in gobara ta tashi, gobaran da ruwa kwaf da zai kashe shi, in ba ku dauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba, to fire brigade 10 ba zai kashe wannan gobaran ba. Shine abin da ta sa ya same mu. To akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abu, da hukuma sun tsaya da kafafuwansu da mu kai zuwa waraka ba, shine matsalan.
Yanzu a tunaninka, kana ga an samu nasara ko ana kan samun nasara ko kuma ana samun koma baya?
Ato, in an zo na an duba shekarun baya, in kuma ka duba halin da muke ciki yanzu, ai sai mun yi kan mu adalci, mu faɗa gaskiya, gwamnati ta yi ne ko ta gaza? To mun da muka fito a jihar Borno, a yanayin inda muka tsinci kanmu a ciki, a halin da muke ciki yanzu, gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara.
A baya wasu na ganin cewar shekara kusan 12 yanzu ya kuma dace gaba ɗaya mayakin nan ya zama tarihi. To amma tun da hakan bai samu ba, akwai wanda suke tunanin ya kamata a ɗauko sojojin haya a kawo Borno da Arewa maso gabas domin a yi wannan yakin. Me ra'ayinka akan wannan?
Sojojin haya kuma? Ina sojojinmu suka tafi?
Ya kuma akwai kalubale ne a wasu wurare na jihar Borno da kuma Arewa maso gabas gaba ɗaya.
Kuɗin da aka ɗauki za a ɗauki sojojin haya ɗin a sa a cikin sojojinmu mana? Kai malam bari ga magaskiyar magana kaje, kar a ga laifin soja. Billahi la ilaha illa huwa, duk kitan da muke cikin 'yan siyasa suka da sa mana wannan abin. Yau in sun ce ba su wannan abin, wallahi gobe zai kare. Tun abin na kansu suke wannan abin. In ba su yi ba, su ba soja fili mana su gani. Ko abin zai kare ko ba zai kare ba. A cire siyasa cikin wannan abin. Rayukan mutane ne ba yake tafiya. A cire siyasa a ciki.
Kai kine yanzu za ka goyi bayan ɗaukar sojojin haya?
Don me za ka ɗauki sojojin haya?
Saboda a kawo ƙarshen yakin da gaggawa.
Mu ba za mu iya gaya karasawa. Ina so ka bari mu da kai baya. Da in wani tarzoma ya tashi a kasashen Afirka, Najeriya take kai sojojinta ta samo ta kashe kuɗinta ta kashe resources na ta a wajen, ta kawo zaman lafiya kuma a komo gida ba nasara. Sai ka tambaye kanka me yake faruwa? Siyasa da a ciki kuma siyasa na kasan waje ne a ciki, wanda shugabanninmu in ba tare da wayannan munafukai na kasashen wajen nan ba, ba za su yi rayu ba, suka da sama cikin wannan fitina.
To yanzu bari mu dawo mu magana akan sha'anin tsaro na ruwa. kamar da farko wani kalubale ake samu musamman a wannan yakin musamman ta wurin da ya jibanci waɗannan bangaren roro din
a to yanzu ka san kowa kawai hankalin su akan sojoji 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 ne in fact wajen da muke da ruwa din ba inda ba ruwan ba yafi shi yawa so amma kuma ruwan da muke da shi mun hada makota da Chad, Niger, Cameroon sojojin jirgin ruwa sun yi kokari dan ai in babu sojan jirgin ruwa sojan kasa ma ba zai je wannan wajen ba sojan kaya ne ba zai kama ka kai kama ka sabirin kan ruwa ba
yanzu ina son ka ga mun wannan matsalan da aka samu a baya kafin a kawo sojojin ruwa da kuma bayan an kawo su kuma aka samu solution
matsalan da muka samu da fari kasashe da suke makota da mu akwai munafurci a zuciyarsu dan yawancin ruwan yana ta wajen su ne ba ta wajen mu ba kaga in mu mutanen mu sun samu sun kawar da wannan wajen din na can din ba kawar ba ba zai yi ba amma da dodo ya koma kansu suka fara taba su sai suka fara kawo hadin kai to yanzu da sojojin ruwan namu da nasu sun hadu ana kai bari ga maka wani abu ba aka ji dan sojojin ruwan yanzu haka suna amfani da matasa a wannan wajen an ba su kule-kule da abin nan masu da kansu matasa suna patrolling wannan wajen su kaga wannan maci gaba ne
mun ji kamar da su yan boko haram din suka yi aika-aika ko kuma suka saci mutane ko abubuwa kan nan suka yi amfani ta ruwan ne su gudu shiga wasu wurare kan nan a baya yanzu mai ake ciki
to a yanzu din ma akwai suburin da ke kan ruwa ta gefen Najeriya wanda yaran nan suna ciki to alhamdulillah yanzu da fitowan da aka hada sojojin hadin kai na kafashin na Lechat alhamdulillah abin shi commander Major General Ibrahim Khalifa Ibrahim da shi ne GOC 7 division na operation hadin kai to yanzu shi ne commander a can da shi theater commander wanda mai barin gado yanzu wanda aka dauke ga Major General Chris Garba Musa dama sun san juna kuma irin aikin da suka yi ba kare bane an samu ci gaba sosai a yanzu haka ai abubuwan yana raguwa ka san in shi abu za ka yi ka faɗa gaskiya mu yi akan mu'adalci in suna yi za mu ce suna yi wallahi ba sa yi za mu fita mu ce ba za mu ji tsoro ba za mu faɗa ba sa yi din
idan muka duba irin barazanar tsaro da kungiyar Boko Haram ta muku a jihar Borno da Arewa maso gabas a baya da kuma halin da ake ciki a yanzu idan aka ce kai waiwaye domin kai shari'a kan halin da ake ciki a yanzu me zaka ce
ah to ai yanzu alhamdulillah tunda zan shiga ɗakin nan in kwanta in yi bacci da na isa ka zuba abinci kana ci kana yanzu ne zaka gudu ta ina zaka yi zaka fita masallaci zaka ce yanzu ne ta ina zaka yi yanzu sai yi tafiya na ko ta ina ba abin da zai faru da ni zan shiga in kwanta in yi bacci to sai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah tunda yanzu har wani sarkar gamon a jihar Borno zaka tafi ba escort to alhamdulillah da ka isa da ai kofa guda ɗaya ne mai duburi hanyar Kano mai duburi road ne kawai ai ba wani kofa ai duk a rife take to yanzu ana tafiya to alhamdulillah
to da zuwa cikin jawabin ka na turanci ka tabo bayanai akan marayun da ake bari har ma ka faɗa yawan su da kake kana ganin kana fargaban nan gaban bai wani ba kai ba zai iya zama wani abu daban kamar zaka dan maimaita wani abin da kai turanci kamar da Hausa
eh to shi alhamdulillah wannan da abin da nake ga maka tun lokacin His Excellency Senator Kashim Shettima yana gabuno muke da wannan adadin da na ga maka dubu sama da dubu 45 marayu wanda ba uwa ba uwa to shin gwamnatin Borno tana iya kokarinta ita gwamnatin tarayya menene ta shirya a wayannan marayu shi da kullum ne nake faɗa da babban murya shi gwamnatin tarayyan wanne ne me take yi ta taimaka a gwamnatin Borno da gwamnatin Borno yanzu abu ya yi mishi yawa gaskiya ba Professor Bagana Umar Azulum irin ma da wani da yake kansa wallahi in ka dora wayan su gwamnati za su ce ba su wannan kujeran shine gine-ginen lokal gamman shine rufe IDP shi yake kai musu abinci sheke dauke su ya kai su yanzu a Borno almost ID fitika a rige a mai da mutane garuruwan su
to kai da kamar me menene fargaban ka kan marayun nan
fargabana in ba a kula da su ba ba sai mun bada gwamnati ba masu hannu da shuni ma ya kamata su shigo kana kai yaron ka makaranta ka ba yaron ka mota babba yana ja su suna buga ball a hanya suna yawo sun rasa iyaye sun rasa kulan iyaye ba wanda ya tausaya musu to fa yaron nan suka ji ba zuciyar su ya riga ya zama dutse ba tausaya zuciyar su to wallahi tallahi ba hakara ba Allah kare kawo mana wannan abin wala za mu su cika mu fere halin da muka shiga na Boko Haram duk imani da guda zuciyar su ba kawo su ciki ba ba nuna musu tarbiya ba ba kula da su ba saboda haka jama'a ma su tashi su tallafa kuma muna kira da babban murya gwamnatin tarayya ta samo wani hanya da za ta yi ta taimaka a gwamnatin Borno a wannan fannin a tallafa wa wannan marayu
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin shi bakon namu wato Abba Aji Kalli wanda ake kira Elda da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to ga da Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen radio da muke kusa da shi
to jama'a barkamu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan radio jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC shirin da dan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a ƙasar Hausa wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa zan gabatar muku to madalla shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Tattarawa mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina a tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta da wakin tofa garin Tattarawa dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa usulinsa garin Hausawa ne kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin kamar yadda sarkin Fulani kuma daga cin garin ya shaida min
to sunana injiniya Ali Abdullahi kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa wato ko daga jin wannan gari na Tattarawa dake cikin karamar hukumar Bajin Toba jihar Kano wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawa wanda suka kafa wannan garuruwa da suka hada hada Kano da su ga to kusan lokaci guda ita ma wannan garin Tattarawa aka kamata gabanin jihadin Sheikh Usman da kamar shekara kusan 100 su kakannin Fulani da suka zo wannan gari na Tattarawa ta kau wanda ake musu lakabi da Ba'awa daga kasar Adama ta yanzu a lokacin ana ce mata Fomina ko Yola akwai shi kakanmu ana ce masa Arda Aliyu Abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na Tattarawa kimanin 1700 da yan kai kadan wanda ba su kai 20 ba kaga gabanin haihuwar Sheikh Usman ma kenan domin da shi da ɗansa Artajara duk sarakunan hatsa ne suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana Shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma dan uwansa Ahmadu Jan Dauro to shi ma ya zo ya joinin din dan uwansa a wannan gari na Tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa Liman Malam Yati wanda bayan rasuwarsa shi ne gaje shi shine limamin Tattarawa shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu ɗansa Adamu Jara ya gaje shi shine Arko Adamu Jara to suna nan da ƴaƴansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi Malam Liman yati ya sha'awar da ya gurgusa zai nan gaban gabas da bici din na akwai gari da ake cewa Yola nan kwayan su yana nan sai tashi ya koma nan da ƴaƴansa akwai Malam Jibir da Malam Goshi to su waɗannan Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka gaji shi Liman yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa Sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai Malam Dan Zabuwa wanda da shi ne mai babban malamin su shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan Yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Shehu Usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen Ardo Adamu Jara dan cewa sun san girma ya kama shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani wato Isiyaku sarkin Fulani Isiyaku da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin Fulani ba zai cika ba amma kasa garin Tattarawa a ciki ba a Kano haka ma kuma tarihin Hada
sarkin Fulani kai batun Yola kace kamar wajen kasar Bici ina kuma Yola ta cikin birnin Kano
yawa Yola ta cikin birnin Kano da shi Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano Yola ta cikin birni kamar alamin mu ce amma Yola suna nan sun bazu cikin kasar Kano gaba daya
to bari mu kalli wannan gari na Tattarawa wannan masarauta ta haka shi wannan suna Tattarawa daga ina aka same shi
to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa dangin su suka taru a wurin suka hada gari Tintil Azam to daga baya sai aka zo ne mata lakabi da tattara dangi garin Ba'awa
na to yanzu musamman garin Tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin
in banda mu Fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙi tsakanin mu da Magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asaliyan da suka kafa garin Tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwan su to mu ma namu sun bar garin Tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar Garko yanzu a ce Dal wanda da ana ce mata Tattarawa Dal wato ko sabuwar Tattarawa sabuwa Dal shine asalin amma yanzu Dal kawai ake cewa ko yanzu garin Tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima din su ba din su da kufayan su
na to kamar wacce sana'a ko wani abu garin Tattarawa ya fice ya dar masa'a da za a iya bayyana a duniya
eh to sana'o'in da suka fice a Tattarawa a kusanta ce ta wajen Huci na Fulani saboda Fulani daga ko ina suna zuwa suna karɓa a Tattarawa yanzu kuma abinda aka ban mana shine dai kiwon da noma
to madan kuma baya kadan maganar sarautar nan ta Tattarawa ta sarkin Fulani za a iya kiyasta kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki Tattarawa ya zuwa kanka
kaga Ardo Abu Abi Ardo Adamu Jara sarkin Fulani Isiyaku sarkin Fulani Umaru sarkin Fulani Ibrahim sarkin Fulani Abubakar sarkin Fulani Muhammadu Babba sarkin Fulani Adamu sarkin Fulani Abdullahi mai Kano sai kin yi kaina to ina ga goma ne ko sha daya
sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanansa kamar me za ku iya bugar kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku
to na farko kaga kakanmu sarkin Fulani Adamu kusan dai anan kasar dakin tawa su ne ta farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya sannan yayi headmaster shi ya bude primary ta ringin ya koyar a Shahuci su malamin Kano duk daliban sa ne a Shahuci sannan kuma muka zo muka sake samu mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya Magaji Abdullahi wanda yake dan wane gare ni yana ne to waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturan muna da attajirai ko garbin miki da kake ji din nan ku bayan sunanan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka tauki
to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za iya dorawa dangane ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu
da ci gaba dai zamu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su fuka suna sakkwata duka da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya amma shi ga wanda muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko dan zaka yi daga guda uku a kasar dagin tofa da muka fara samu ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya sai kuma asibitin kwana da muke da shi sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare to wannan zamu yi cewa shine abin da aka samu na ci gaba na zamani a gwamnatance kenan
haka tarihin kafuwar garin tattarawa kenan dake yankin karamar hukumar dawakin tofa a jihar Kano wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi Mai Kano ya shaida min Kuma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka dake birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dadan gari ni Adamu Ibrahim Dabo da cikin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
Sama da la Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri